بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم السابع العدل بين الزوجات اعلموا أيها الإخوان أن العدل بين الزوجات حق واجب على الرجل المتزوج بأكثر من زوجة واحدة ولا يجوز للرجل المتزوج بأكثر من زوجة واحدة أن يميل إلى إحداهن ميلا كاملا ويترك باقي نسائه بدون أي إلمام بهن وقد يأبى الشرع الشريف ذلك ولذلك حذر الله تعالى عن ذلك في كتابه العزيز مرتين فقال عز وجل فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة نوما ملكت إيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وقال تعالى أيضا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعدل بين نسائه في كل أموره المادية والحياتية حتى كان صلى الله عليه وسلم يعتذر إلى ربه لما يراه من حبه وميله إلى عائشة قائلا اللهم هذا اسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم من كان عنده امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل وفي رواية سائد
نعم تو الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين magana ta haƙi na mata akan maza tun daga namba na 1 muka fara har zuwa na 6 duka an ji abubuwa dai da wannan wajibi ne haƙi ne na mata akan maza dole wato miji ya tsaya tsayin daka ya ga ya soke wannan haƙoƙin ko musamman mun ji haƙi na ƙarshe da muka yi ta magana akan sa ne kishin matarsa ya kiyaye to ƴan uwa tun daga farko har izuwa inda muka tsaya jiya magana ce akan haƙin mai mace daya duk wannan karatun akan mai mace daya akai haƙin mace daya kana da mace daya ka kiyaye ka sa ido ka kai kishinta ka yi mata abin da zai zama taimako gare ta ka dinga kyautata mata kana kiyaye mutuncinta daga tun daga farko zuwa karatun da muka kare jiya yau kuma ga mu muna rana 28 ga watan Ramadana hijira annabi 18 ga watan Ramadana 1442 hijiran ma'aikin mu alaihi salatu wassalam wanda ya daidai da 29 ga watan hudu wato ko ya zo 30 to 30 ina da kazan abin ka da ba alati nake ji ba ne yanzu mai salana yanzu ya zo ka ji mai ya mance ne yanzu kai malam ka ina abubuwan majirai ai sai ne da lura yau 30 ga watan hudu shi hijira a miladiya 2021 wannan haƙi na bakwai shine adalci tsakanin mataye mutum yana da mace sama da ɗaya ta kai biyu to yau za a fara karatunsu yau munyi akan kalla munyi nazari an gama an shigo firamare an gama aji ɗaya za a je na biyu saboda haka wanda yake da mace ɗaya an gama nasu sai mai mata ɗaya cika biyu ko kuma yana da mata uku a zuwa ƙarshe shi ne hudu to kai sani ya kai ɗan'uwa cewa yin adalci tsakanin mace ku wajibi ne tilas ne akan namiji wanda yake da aure da sama da mace ɗaya bai halatta ba ga mutum mai mata sama da ɗaya ya karkata gurin daya ya bar daya karkata cikakke kuma ya kyale wacce kyalewa cikakke ma'ilan kamilan autarkan kamilan bai kamata ba haƙi ne ka kiyaye kowa da kowa a cikin matanka ba tare da kin kulawa da wata ba da kulawa da wata dukkaninsu ka zama to kana mai kulawa da su kana mai ba kowace haƙinta da kusantota zuwa kusa da kai wannan shine abin da shari'a take so kuma akan haka aka umarce mu kuma yin haka shine adalci saboda haka ne Allah ta'ala da kansa ya tsawatar da mu a cikin littafinsa mai girma kamar da yanzu suratul nisa Allah tabaraka ta'ala yana cewa fa in habtum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum zalika adna alla ta'ulu wato idan kun ji tsoron yin rashin adalci wato kan ku aure da yawa ka aure mace daya tak ta ishe ka inda ka san an ka hada bi ba za ka iya adalci ba koko mutum kawai sai ku yanga kudinsa ce tsare ta kawai ta zama matarsa ya mai da ita sadaka shine babban abin da zai taimake ku in kun tsoron kar ku banna ku yin adalci sannan Allah ya kuma cewa shi adalcin nan cewar ka daidaita mata to wannan ayat ta biyu a ita ne za a wargaje harka kuma a suratul nisa'i take Allah ya ce ba za ku iya ba wala tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum ba za ku iya yin adalci ku daidaita tsakanin mata ba mana ba za ku iya wai adalci cewar ba ku cuci waccan ko ku cuta waccan ba shi yake nufi ma a matan da kake da su biyu ko uku ko hudu ka daidaita su a zuciyarka su zama daidai wa daida matsayinsu kana jin su daya Allah ya ce bai shirya haka ba za ku iya ba duk wanne ke tare kadar ko na farko na mace daya yanzu zai fara gane karatun ba zai yi ka iya cewa matarka wannan da matarka wannan dan tsananan adalci daya kake jin su daidai wa daida ba tafi wannan ba wannan ko a zuciyarka ta kansu daya ne Allah ya ce ba za ku iya yin haka ba amma Allah tabaraka ko da kun yi kokari kun yi kwadayi ku yaka amma Allah shi falata milu kullal maili kada ku karkata dukkanin karkata zuwa gurin waccan dayar mai dakin gabas din wacce ta fushige maka a zuciya ata zaruha kal mu'allaqa ku bar dayar kuma kamar wata gafaka ba ruwan ku da ita kakku haka amma daidaituwarsu a zuciya Allah bai shirya haka ba wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba kuma ya sani saboda shi adalci din nan da ake nufi adalci adalci gundarin adalci shine saka abu a mahallinsa war ushai fi mahallihi huwa al-adl komai a ajiye shi a bigiransa komai a ajiye shi a bigiransa yayin da kake da mata guda biyu idan kai mai adalci ne mu'amalarka da hudarka da kowace daban take da kowace idan kuma Allah ya hada maka yadda zai iya yi ba duk da aka ce ba za a iya ban Allah ya maka ya hada maka mata ye masu kirki masu hali daya kowace inda ka tsaye da ita nan take tsayawa komai daidai wa daida ba sa sabawa suna da hadin kai da shawararsu komai tare akan abin da za su yi maka ihsani to kaga sai mu'amala da komai ya zo daya sai a yi daidai a yi komai an a samu yadda ake so amma in haka ba ta samu ba za ka yi mu'amala da kowace mace ne irin yadda take mu'amala da kai yanzu wani yana da mata amma a matansa bai isa a gaishe shi ba ko barka da zuwa bai isa ba ko menene shi kawai bai isa ba ana da mata biyu ɗaya baka isa ba ko kaɗan sai aka samu ɗayar ita kuma ba isasshe kamar ka ita ce tsuguno ita ce gaisuwa ita ce wannan ita ce komanta ta zama cikakkiyar mai biyayya gare ka, to anan adalci zai bayyana. Yadda za ka yi hulɗa da wacce mai kyautata maka, wacce ta yadda kai babban ne mai girma, ai ba adalci ba ne ke zaman to kuma kai za ka yi da wacce ita kai baka isa ba, kuma ga ta matarka ce, kuma martabar su ɗaya ta shari'a ta aure, amma a mu'amala dole kowace kai mu'amala da ita gwargwadon yadda ta yi mu'amala da kai. Wani ya yi tafiya da matarsa guda biyu ne, ya tafiya da ɗaya sai ya ji raɗi, ya tafiya da ɗaya sai ya ce faɗa da shi a wajen jama'a, sai yana baƙo ta cicci mutunci, ta yi zagi kamar yadda take a gida, har yi ta damuwa yana kuka, ta kunya tashi. Tafiya ta tashi yana so zai yi tafiya, ake ta rige mata ce, sai an tafi da ita, a yi ta ma mata ce. Na ce musu, eh mata ce, amma ba ta tafiya da ita ba, mata ce ta zaman gida, ki zauna a gida. Waccan matan da ba ta zaginsa, ba ta yi man rashin mutunci, take taimaka masa, ake tafiya da ita, a yi farin ciki da ita, za a tafi. Shi ne adalcin. Ba ka ce wai na yi tafiya da waccan, wani tafiya ya zo sai na yi tafiya da waccan. To idan ka ga wannan ya waje ba a kan ka, to suna hulɗa da kai na daɗaɗawa da girmamawa duk ɗaya. Amma wacce za ka yi tafiya da ita, ta yi maka rashin mutunci, ta yi maka ba daidai ba, in tafiya ta tashi, ko ka tafi da wacce kake jin daɗi so goma, ita wannan ba ta a gida. Ba a fahimci adalcin ba, adalcin yin hulɗa da kowanne gwargwadon yadda take hulɗa da kai. Ka girmama ta gwargwadon yadda kake samun girma daga gare ta. Baka jance hukumun lahi adalu. Wasu bayin ga su Allah ya ce za su tabbata cikin wuta, kuma nasa ne. Wasu kuma za su tabbata cikin gidan ni'ima, kuma nasa ne. Adalci kenan. Waɗannan sun yi shirka, sun ƙi bin Allah, waɗannan sun kadaita Allah, sun bi Allah, sun yarda da manzo, ina za su je aljanna? Waɗancan ina za su je
wajen?
Duk wacce take so. Amma su mata sun iya su sa ido su ga me aka yi da waccan na mu'amalar duniya, ba a yi da ita ba, sai ta ce ba adalci. Ko jahilan mataimakanta wajen surutu, sai a ce ai ba adalci, ai wannan bai kamata ba, an saba yadda Allah ya ce. To adalci ana ajiye abu a mahallinsa. Wacce ta kyautata maka, ka kyautata mata. Wacce ta munana maka ma, ka kyautata mata gwargwadon yadda za ka iya, ba sai ka yi koro ba. Na me kina zazzagin mai gida, kina ƙin bin umarninsa? Abinda ya zama lallai wajibi za a yi miki, a ciyar da ke, a baki abinci, duk abinda ya kamata, abinda ya shafi harkar auratayya. Kuma sai mutum ya ci gaba da daurewa, don aure rai ne da shi, kada a yi sakaci, a yi cutarwa. To saboda haka wannan shi ne abinda ake so a duba kuma a gyara. Saboda haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, in muka dubi rayuwarsa, ya yi adalci a tsakanin matansa, kuma da wacce ya fi so a cikinsu. Amma fin sannan da Allah isa masa na san Sayyida Aisha, bai cutar da kowace mata ba a cikinsu, kowace an yi mu'amala da ita gwargwadon yadda wato ainihin ta yi hulɗa da annabi, da gwargwadon yadda Allah ya ce baketa ta kiyaye ƙadarin manzon Allah, haka manzon Allah ya yi. Kuma su dukansu sun girmama manzon Allah, sun kuma ga ƙadarinsa, sannan suka zo da abin da zai zo ma ya taɓa ruhin annabi, take Allah yake daka musu tsawa, ya ce in duniya suke so su fita, a sake su, mu canja maka wasu musulmatin muminatin ƙanitatin, ko sahibatin wa abkara, in ma zawarori ne akwai muminai, kuma ƴan mata ne ya Rasulullahi duka. Ka shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, saboda girmamawa Ubangiji da shi, ai matayensa duka zawarawa ne, in ba Sayyida Aisha ba. Saboda me? A zahirin magana, saboda hankali, saboda hankali da kuma wato ladabi. an samu bazawara ita ta iya kan motar ta san yadda take ta girmama manya ko musamman na manzon Allah in kana so ka ga wace ce bazawara ka koma mukama ka ga abin da Imam al-Hariri ya fada matsayin bazawara ya take budurwa kuma ya take in ka tashi aure in zaka auro budurwa sai kai damara na hakuri da zaka zo kai surfe ka baka ce ka wanke kai ka shanya ka bushe ka kai niga ka tanka dai kafin tuwon da ya hadu sai an ci wuya amma ba sawara kuwa tuwo ne haɗaɗɗe da miya da mai da nama da man shanu kana buɗewa da dama-dama da cokali kana ci kuma da hannu ne bismillah duk yayi wannan bayanin to saboda girmamawar Allah da manzon Allah dan kar a tara wa annabi yan mata waɗanda za su zamanto ba su da irin wannan dabara shine Allah ta'ala ya yi wa annabi gatan auren zawarawa amma zawarawan manzon Allah ba irin zawarawan mu bane ba su bane duk matan da kaga ta yi aure ta haihu biyu wata ta haihu ɗaya wata tana da ƴaƴa huɗu da annabi ya aure su ba mun karanta tarihin ba to amma bazawara ce a sunan bazawara da mu'amalar rayuwa amma abin da ya shafi harkar auratayya na jinsiya Allah baya kawo manzon Allah ragowar wani istanci sai an canja komai sannan mace za ta zo wajen manzon Allah wannan baiwa ta baɗi ne na sirrin Allah da manzon Allah da matarsa to maza Allah haka yake adalci yake yin ainihin ganin kowace ya ajiye ta a matsayinta kuma idan mutum ya duba ya karanta zaujatin nabi da yadda gidan annabi yake zai ga kowace tana kan martabarta da matsayinta da yadda take da manzon Allah haka annabi sallallahu alaihi wasallama yake tare da matansa to akan haka ya kamata mu zama muna masu koyi wacce Allah ya sa masa santa da sababba masu yawa da dalilai kaɗe ai ita ce sayyida Aisha Allah ya ƙara mata yarda so da yawa yakan yi addu'a yake cewa Allah abin da ka ga nayin nan Allahumma hadha qismi fima amluku abin da nayi shine rabona da zan iya yi cikin abin da na mallaka na mata amma Allah fala talumni fima tamluku wala amluku abin da ni ban mallaka ba kai ka iya mallaka sa shine zuciya da abin da na iya yi wanda kai ka iya ni ba zan iya ba Allah kar ka zarge ni akan wannan saboda hulɗarsa da sayyida Aisha mai nishadi ce sayyida Aisha mai kuruciya ce sayyida Aisha duk wani training da ake na rayuwa ta tsaya lalle ta ga tana yi tare da manzon Allah ba ta jin tsoron sauran matan ba ta neman yardar kowa sai yardar manzon Allah haka za ta gani manzon Allah yana ba ta dama su komai haƙƙa tsayar suna yi da manzon Allah da dare nan wajen babul baki annabi su taka suna yin haka har ma ma'aiki alayhi salatu wassalam ya tsere mata inda duk duniya za a tara yan gudu ada da annabi sai ya tsere shi special ne amma da suka yi tsere da manzon Allah da dabinan da ma'aiki ya ajiye in an tsere wannan ya tsere shi zai ci wannan dabinan da manzon Allah ya tsere ya je can ma ya zauna kafin ta ƙaraso amarya ce yarinya ce da ta ƙaraso sai ta damu ya tsere mata ba ita ta ci ba damuwa fa sosai sai manzon Allah ya ce to ta yi haƙuri a sake sai aka sake daga baki a zuwa babul baki da aka kuma tahowa shi da manzon Allah da ita shi kenan sai manzon Allah ya bari sai ta tsere masa sai da ta kai sai ta tsalle sannan ta yi jiran sai ya ƙaraso sai ta ce ta tsere mai ita ce lamban sannan manzon Allah ya ce to ya yarda ta tsere masa hankalinta ya kwanta ta yi murna ta dinga cewa da manzon Allah an tsufa to kaga wannan sauran mata suna ciki dukkaninsu suna da shekaru kuma su koda za su fito a ce su zo su yi hakan su ba za su iya ba ita kuma za ta iya bismillah haka manzon Allah yake
sallallahu
ko tafiya za a yi haka suke tafiya a hanya haibara ma haka manzon Allah yace sahabbai su yi gaba can sun dama a gaba yake sa su sai da Aisha suna tare ta ce ayi tsere manzon Allah yace to ai yace to sai su yi gaba annabi ya da sai da suka yi nisa sannan suka to da sai da Aisha suna tsere da manzo ta shige shi ya shige ta ta shige aka manzon Allah yake yi da ita adalci ne abinda za ta iya wacce za ta iya ya dada dama ya sa maka nishadi wacce za ta iya ba ta dama ku yi wacce ba za ta iya ba hajiya inna zauna haka ake to wannan shine abinda manzon Allah yayi kuma mun kawo hadisin nan na wannan dabino wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi na Aisha nan sai da har ma manzon Allah ya ce Allahumma la tu'akhizni bima fa'alt kai ka sa mun san wannan yarinya amma kowace saboda iya hulɗa saboda adalci irin na manzon Allah duk da inna sai da Aisha ta kai ko ina amma kowace a ranta da tunaninta tana iya cewa lalle manzo sallallahu alaihi wasallama ita tafi kowa gurin annabi kamar yadda yake hulɗa ko a sahabbai kowanne a cikin sahabbansa ba wanda yake jin wani ya fi shi saboda iya mu'amalar manzon Allah to haka ma matan suke kuma kowa yayi abin da ya kamata sai a yi masa abin da ya kamata saboda haka mata abin da izo a cikin mu'amala da zamantakewa abin da ka ce ina so wance a dinga yin kaza bangare kaza ko matanka hudu ne ko biyu ne ko uku ne to wance da wance abu kaza ina so ku dinga yin abu kaza wace ta yadda tana yin wannan abun a adalci to wannan ita ta yadda sauran sun ƙi wannan ra'ayin naka da ka zo da shi ba zai zama saba wa shari'a ba amma abu ne da zai kawo ci gaban gida ya ƙaro albarka ya ƙaro danƙon soyayya sai ɗaya ta ce ita ta ƙi ba za ta yi ba wance laifin ma da kika yi ma in kika yi kazan nan fa shikenan ta ce ita ba za ta yi ba ta ƙi dan mata ba sai sun ce ba zan ba ka san wata ba za ta iya cewa wannan ba zan yi ba a'a sai dai jijjinta za ka in za ka kashe ta ba za ta yi ba amma ba ta ce maka ba zan ba kaga amma a ma'ana ta ce ba za ta yi ba to wacce ta ce ta yadda za ta yi sai take yi to wannan hulɗar wannan abun sai ka yi hulɗa da waccan da ta yadda take yin waccan ko in wannan hulɗa ta taso sai ka dake mata kar ka yi da ita shi ne adalci ba in ce ina so a yi kaza ba wannan ta ce ta yadda za ta yi wannan ta ƙi ta wannan bangaren wani natija na alheri ya fito kuma a kirawo a haɗa har da wacce ta ƙi to ba yi adalci ba ko ƴarwa ce ce ko mece ce a ƙyale ta abinda ta yadda za ta yi ta yi amma ta ƙi yin umarni to saboda haka a nan ne ake gano adalci ake fitar da shi kuma ake yi tare manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda yake da mata guda biyu ko sama ma da haka amma ya rayu da su bai musu adalci ba bai aje kowace a kan wato ainihin matsayinta ba ya tafi a kan haka za a zo da shi ranar alkiyama tsaginsa na jikinsa zai zama shanyayye zai zama mai shanyayyen gefe wanda ba su da adalci a wannan ruwayar kuma zai zama faɗaɗɗe kayayye wato ba shi da tsagi guda ko kuma to wannan idan aka gansa alkiyama to su ne waɗanda ba sa yin adalci ko ka ce komai sai ka daidaita mata kuma kowace ba daidai take ba saboda haka wannan haƙƙi ne na mata a ba su adalci shi adalci a nan ya ƴan uwa abinda ake nufi da adalci shi ne daidaitawa tsakanin kwana a dinga kwana ba za ka ce saboda wance na fi son ta ba ke kwana uku zan dinga yi da ke amma waccan kuma kwana ɗaya zan yi da ita ko ko a wance duk sannan zan kwana da ke za ki kwana ne amma ba zan yi jima'i da ke ba amma waccan kuma da ka fi so za ka dinga kwana da ita kuma in ka kwana da ita ka kusance ta in ka yi haka ba ka yi adalci ba a ma'anar adalci ashara'a yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna mana saboda ka kowace a bata adadin kwananta a bata adadin kulawarta sannan kuma fita da ita wajen tafiya yana daga cikin adalci inda kowace tana kyautata maka a tafiya ba ka gamuwa da wata matsala to in ka tashi tafiya ka yi tafiya da wannan babbar idan wata tafiya ta taso ka yi tafiya da wannan madiyarta ta biyu in wata tafiya ta taso ka ɗauki ta uku ku tafi da ita in wata ta taso a juya a tafi da kowace in dai ba da matsala ba amma idan wata tana da wata matsala in an yi tafiya da ita kamar yadda muka faɗa a farko za a iya kyale ta ba za a daidaita tafiya da ita a cikin wannan adalcin ba sannan daga cikin adalci daidaita matanka a wajen ci da tufatarwa da kuma wato ainihin wajen zama da daidaita su yadda ya kamata sai dai inda wani abu da ya gifta na ƙarin wato ainihin ciyarwa ko kuma wata za ta daɗa cin kuɗinka sosai a mu'amalarka da rayuwa kamar mara lafiya wata tana da wata cuta da abin da za ta ci mai tsada ne ko kuma harkokin lafiyarta kana fama da ita to kaga wannan za a samu yana daga cikin adalci ita a ƙara kuɗin a yi mata domin taimaka mata domin haƙƙinka ne amma in ba haka ba sai dai in duba da ta iya yiwuwa abin da waccan take ci a gidansu ta zo ta kasa cin wannan to shi ma za a iya ƙoƙari kafin ta saba da abin da kai kake ci a dan dinga bata na gidan nasu ɗan kaɗan kaɗan kuma ana tura mata irin nan har ta saba sannan sai a daidaita su wajen abinci wannan ma yana daga cikin adalci sannan kuma kiyayewa da kulawa shi ma adalci ne da za ka daidaita kulawar kowace ko da kulawa da gidanta ne da wajen zamanta haka za ka kiyaye da waccan ita ma ka kula kar ka saba kar kuma ka fifita kulawa da waccan ɓangarenta wannan kuma ka zamanto ba ka kulawa da ainihin wato ɗakin idan ya halatta kuma wato mace ta ce na ba wa wancan kwana na gurin mai gida haka kawai za ta iya yin haka mace tana da dama kana da mata biyu ko kuma ɗaya ta fi shauƙinka ta fi son ta kwana da kai ta iya lallaba ɗaya ta ce don Allah ki ba mun kwana da malam yau kaga magana ce simple amma yanzu tsarin mace ko irin na ɓangaren mu ƙasar Hausa wata ta zo ta ce da Allah ki ga yau ki ba mun kwana balle a ce amarya ce kai kawata ta zai ki cika cigaba da ban mace wata rana ma ba za ka baki ki je gaban mijin ba har ma don rashin kunya da kanta ko kuma a samu mai gida shi mai gida ya san da wace ya fi jin daɗi duk mai gida akwai wani ka ga wani zai fi shauƙi kwanan wance ya dawo kana da mata huɗu akwai wacce za ka ga ma kwanan da ita dai kawai kana daurewa ne don dai shari'a za a iya yiwuwa mai gida ya ce da su wance da Allah wance jiya ta gama kwana da ni da Allah ku ɗan taimaka min ku ƙara mata ita shi lamarin shari'a ai gaskiya ne da Allah wance ku ɗan ƙara mata kwana ɗaya mana ku ɗan ƙara mata ke ce za ki kwana gobe ki ɗan ban mata ɗaya ke ma da za ki ban mata jibin sai ta to wannan duk ya halatta saboda abin da ya faru a zamanin annabi da sayyida saudatu tare da sayyida aisha wannan ta ce ta bar wa sayyida aisha kwananta ɗaya kuma manzon Allah ya karɓa sayyida aisha ta yarda sai ya zama to duk kwanan sayyida sauda sai sayyida aisha ta ce ba don komai ba saboda neman yardan manzon Allah in kuma kana son ka samu yardan mutum in kin zo gida kina son ki samu yardan mai gidan to sai ki sa ido ki ga ya hulɗarsa da matarsa take ya yarda da ita yana so a girmama ta to ki girmama ta ki nemi yardarta sai ki samu yardan mijin kai kuma ka duba matar da ka auro kana da wata mata ka girmama matarka ko da ta nemi maka rashin kirki ka rufa mata asiri ka daure ka cije ka nuna wa wacce ta zo daga baya ta girmama ta tafita idan ka ga wacce ka auro ta yarda da matarka da ta samu ba nifaka ba hiyana ba rashin yarda 100% ta yarda da ita to Allah ya taimake ka ka samu mata wanda komai da komai ya daidai amma wata ta zo ta ce bata yarda da ta gidan nan ba ko ba za ta girmama ta ba ko ba za ta amince mata ba to ko mahaukaciya ce ta same ka tare da ita ba da ita take ba da kai take ya rage naka yadda za ka yi adalcin kai kuma sai ka sani sai a zauna da auren in jinki na ke tarka ko kwana dai ba za a hana ki ba tuwo ba za a hana ki ba kwanciyar hankalinki yana nan amma wato waɗansu shu'unus sirriya sai a yi baki Allah ka ba mu dacewa Allah ya ƙara annabi daraja Allah kuma ya gyara mana ya shirya mana don albarkacin manzo Allah alhamdulillah